أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعدها كبرك مدسادوا أولنا مسلاتي ميتار البركة مركزنا مجيما دنتي قبدا كراتمنا مجلسين القرآن وننشين مجلسين 48 muna 19 ko 20 ga watan Jumada al-akhir hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da 12 ga watan 11 a kalandar Bature 2025 kamar yadda muka saba kamun mu shekara karatu inda kai tambaya daya ko biyu muna iya amsawa sai mu shiga cikin karatu insha Allah in kuma babu sai mu huce
assalamu
alaikum salam mata biyu namiji daya mata uku namiji daya basu iya rinjaye su wannan namijin matsayin mata biyu yake li zakari mislu hazzil unsayni sai an haɗa misalin yanzu ya bar miliyan guda su matan nan guda biyu za a dauki 500 a basu shi kuma namijin shi kadai zai ci 500 kenan in ya rasu ba wa ansu wanda suke bai bar ma'aihiya ba ko ma'aihi ba ba wani wanda zai dandanu wannan dukiya in ba biyan shi ba wannan da shi zai ci gado da asubanci tare da matan nan sai a hada dukiya sai a kasa ta in aka kasa kowace kaso biyu nashi ne kaso biyu kaso ɗaya kuma nashi kenan in su uku ne namiji ɗaya mata biyu kenan za a raba dukiya gida biyu ko gida biyu sai nan a bashi guda kashi guda su ma matan a basu kashi guda in uku ne kenan za a maida ta asul masala kenan sai a yi ta min sita kenan shi yana da kaso uku kenan da afwan mata uku ne ko daya kenan biyar kenan shi yana da kaso biyu su sana da kaso ɗaya daya dukkansu Allahu ta'ala wancan sati mun gaba wannan ayoyi guda biyu wanda muka karanta wanda muka dan dauki abubuwan da zan mu iya fa'idantuwa da su na rayuwa da abin da zai gyara mana duniyar mu ya gyara mana gobe kiyama yau insha Allah zan huto nake tunanin me ya kamata a karanta a fa'idanci da shi sai wannan aya ta zo mini aya ta 36 ta cikin suratul ahzab inda ubangiji yake cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wannan aya tana cikin suratul ahzab, ita ce aya ta 36 a cikin jerin ayoyin wannan sura. Suratul ahzab ita ce sura ta 33 a jerin surori na alqur'ani, kuma sura ce wadda aka saukar da ita a garin Madina. Da yawa daga cikin malaman tafsiri suna cewa ta sabka ne bayan suratu Ali Imran, kuma suke cewa babu wata sura wadda ta gabaci wannan sura a garin Madina in ba suratul Baqara ba da suratul Anfal da suratu Ali Imran. Kenan bayan suratu Ali Imran suratul Ahzab ta sabka. Yadda akwai maganganu na malamai akan sabkarta, idan muka lega zan mu gani adadin ayoyin wannan sura su ne 73, ita kuma ayar da za mu karanta ita ce aya ta 36. Da kwai fadaloli masu yawa wanda malamai sun ambata a cikin wannan sura, duk da karatun namu takaitacce ne sarai ma, za mu yi ƙoƙari mu takaita don yau mu kammala wannan aya. Idai idan muka leƙa zan mu gani umuman wannan surar tana karantar da mu akan fuskantar da kira zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan ya ji tsoron Allah. To duk lokacin da aka ce manzo Allah ya ji tsoron Allah, to ba da shi ba wai karan kanshi ba ake ba, da mu al'ummar shi ake yi mu ji tsoron Allah a cikin al'amarin mu. Asalan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗaya daga cikin wanda aka musu aka buga musu tambarin jin tsoron Allah, lokacin da wani ya ɗaya daga cikin ko uban khawarijawa da yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzo Allah ka ji tsoron Allah, yace to waye yi tantanta a ce ya ji tsoron Allah sama da shi, saboda ya fi kusanin ubangijin, kuma gwalgwadon sanin ka da ubangiji gwalgwadon jin tsoron ka da ubangiji. Haka idan muka leka surar tana wajjaha mana kira zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan kadda yi wa kafirai da munafikai biyayya, wala tuti'il kafirina wal munafiqina wa da'azhum wa tawakkal ala Allah. Sannan kuma surar tana mana bayani akan ko tana kira zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dogara matkuratar dogaro akan ubangijin shi, duk abinda zai yi ya dogara akan Allah. Haka a cikin suratul shura yake bayyana na fa'ida azamta fatawakkal ala Allah, duk lokacin da ka zartar da wani al'amari to ka dogara da Allah. Haka idan muka leka wannan surar tana karantar da mu akan wata mummuna al'ada wadda da ake yin ta lokacin jahiliya, lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya aikata. A lokacin nan ubangiji ya rusa wannan al'ada, shine at-tabanni, shine mutun ya dauki dan wani ya maida shi dan shi, a ringa kiran shi da sunan dan shi, kamar yanda yau kana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kai antaccen bawan shi shine Zaid bin Haritha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dauke shi a matsayin da ake kiran shi da Zaid bin Muhammad, shine ubangiji ya sabkar da wannan ayar ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina. Daga yau annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba baban kowa bane ba, manzo ne na ubangiji kuma cikamakon annabawa ne, da haka kadda wani ya kirayi sunan wani ko ya dauki dan wani a matsayin dan shi, wannan haramun ne qat'an. Kamar yanda mafiya zaka samu a yanzu ma'aikaci ne na gwamnati sai ya dauko tattaro diyan dangi sai ya musu takarda aiwa da sunan shi ba dan koyi ba dan a ringa bashi wannan alasisi na wannan yara shi, kuma wannan haramun ne qat'an. Idan ka ci ka ci haramun, saboda addini ya riga ya rusa wannan mummuna al'ada na wani ya dauki dan wani ya koma dan shi. In ka dauki kafalar yaro ka koma citar ɗan shi, duk abin da zaka iya wa ɗiyanka ka yi mai kana iya mai, amma dai a ringa kiran shi da sunanka ko ka mai takardu da sunanka, wannan haramun ne. Idan muka leka wannan sura za mu gani tana karantar da mu akan haramcin haka ko rusa wannan al'ada wadda aka kasance ana yinta.
haka da al'ada ta zihari ita ma zamu gani sura nan ta rusata haka idan muka leka wannan sura zamu gani tana karantar da mu akan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ambaton wa'ansu hukumce hukumcen shari'a wanda suka rataye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar misalin hadashi ubangiji da yake mana mate kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama uwaye ne gare mu kaga wannan a wannan sura aka tabbatar mana da haka duk wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura ya tara da ita to matsayin ma'iyya take gare mu ba wani wanda ya isa anan bayan zo ya aure ta ko kuma ya wannan inta ta sanya Aisha take cewa Abdullahi bin Urwa abakan Abdullahi bin Zubair yace dai daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi bin Mas'ud ne nan ban manta ba yazo yana tambaya take cewa kai tambaya ni innan matsayin ma'aikiyarka nake saboda haka ubangiji ya buga tambari akan matekun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka aya idan ko sura idan muka leka zamu gani tana ba mu bayanin hukuncin cin gado tsakankanin wanda suke makusanta haka kuma da rusa al'ada ta cin gado tsakankanin almu'akhata kurmu wani dan muna da amintaka tsakankanin mai da shi in na mutu sai in ce ya ci gadon shi a wannan sura da ta zo ta rusa wannan al'ada wanda aka kasance ana yin ta lokacin jahiliya haka idan muka leka sura zamu gani tana mana bayani akan wa'ansu ya kikkika wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ita ce asali ma na sanya wannan surar da suratul ahzab shine gazwatu al-khandaq yakin da aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama samawe heda tawaga ta kahure ta kusanto garin Madina sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu labarin gafa an yi tawaga dan azo a yi ma wannan addinin na musulunci bugo daya shine abin da yawa kana da suka tashi wannan larabawan banu gafan da qurayshawa da yahudawan da suke bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka yi wani pact aka kulle yarjejeniya akan zamu bigi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu kare da wannan addinin lokaci daya mimi zuba daya lakka a lokacin da aka ce turan debu ba wai a garin makka za a hadu ba a wani ba wani kauye ba za a hadu ba a'a a bakin kofar garin madina za a hadu dan ma ko wani ya ji labari ya iso manzo Allah shirya ya fito shine abin da ya wakara a wannan lokacin manzo Allah da ya samu labari lokaci ya riga ya kurace yace to ya kuke ku ba mu shawara ai shi dan ma a tsari wani tsarin da ubangiji yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wa shawuruhum fil amr ka shawarce su a dukkan al'amurruka wanda kake so ka aiwatar idan an tattauna an samu matsaya yace to fatawakkal ala Allah sai ka dogara ga Allah manzo Allah da ya tambaye shawara yaya kuke gani kowa ya bada shawara wa an suka ce a'a kowa ya rike takobi bakin kofar gidan shi in shi shigo kowa ya kare gidan shi wa'an suka ce a manzo Allah mu huta mutun kare su a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗaya daga cikin wanda suka ba da shawara shi ma shawarar da yake cikin ranci shine a zamuna a cikin garin Madina kowa ya kare gidan shi lokacin nan Salman al-Farisi sai yake cewa manzo Allah ni ina da wata shawara a kasashen mu idan yaki ya tun mana bayyan da muka iya a ce muhimmin mutumin tarbuka wanda yace garu muke yi ko wata gada muke yi idan muka yi wannan gada ce wanda duk wani wanda yake mahayi bai iya ketaro ta wanda ko yace ko zai shigo ba dokin ko wani raƙumin da zai iya taka ya kyalle ya tsallaka ta baranta na mutum yace kuma duk wanda ya shiga yace ya huto to mun riga mun kare shi da dan kibiyan mu yace wannan shine tsarin da muke so mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi shawara aka tabbatar da wannan mas'ala aka tabbatar da wannan magana ta ko shawara ta Salman al-Farisi shine aka zo aka yi wannan rami wanda ake kiran shi da al-Khandaq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha makance kanshi tsankanin shi da shi da kafirai haka idan muka leka surar zamu gani tana ba mu labarin zabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bayanin fadala ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wa'ansa al-irshadat akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka surata tana ba mu labarin ko tana karantar da mu abin da ya wakana ga auren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Zainab bintu Jahsh yarda Allah shi tabbata a gare shi kasancewar wannan wanda aka rusa wannan al'ada ta jahiliya akan shi shine Zainab bin Haritha mata shi ce ita Zainab bintu Jahsh wannan duk da kasancewar da yawa daga cikin malumai sun ce akan dalilin ma sabkan wannan ayat wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi yace wa dalilin wannan auren Zainab bin Haritha da ita Zainab bintu Jahsh manzan Allah ya neman me arban ya auren me duk lokacin da wani abu ya wakana shi Zainab bin Haritha ba tsaren shi bace ba ita Zainab bintu Jahsh ba an zo an nemi armanta duk da zamu zo zamu yi bayani akan sababin sabka wannan aya duk da malumai an sun da'afa riwaya suna ganin bata inganta ba amma dai da kai riwayoyi wanda suke tabbatar da haka da kai shinshina lalle umurni bin umurni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine lokacin da abin da ya wakana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana lallaba Zainab a ci gaba da hakuri da iyalle shi kuma ubangiji ya riga ya bashi labari in Zaid ya saki wannan matar kai zan mu auren maka da ita kai tsaye Zaid yana sakinta shine ubangiji ya saukar falamma qada Zaid minha wa taran zawjnaka a lokacin da Zaid ya gama bukato shi da wannan mata ya sake ta yace he muka aura maka ita shi sanya Zainab bintu Jahsh duk mata kun manzo Allah in suka zo suna alfari take cewa mu da ubangijin mai saman bakwai ya daura mana armi a saman bakwai to kuma me ne za ta da ku wanda ya san da ni ya san da ya aurar da ni shi ya aurar da ni ubangiji ya aurar da ni kuma an zo a ringa wannan ko kuma dukkan kudu an ku suka ba mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan shi ma ba karamar fadala bace ba a cikin surar zaka samu bayani akan haka haka idan muka leka surar zamu gani tana karantar da mu yawan ambaton ubangiji da tsarkake shi da bayyana abin da ya cancanci ko aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ubangijin shi haka da kai hukumce na fiqhu kalkashin sura yana mana bayanin hukuncin matar da aka sake ta kamun a tara da ita kamun a shiga daki da ita yaya hukuncin ta yake wannan duka a cikin surar zamu gani haka surar tana karantar da mu ansu khasa'is wa ansu mumayyizat da khususiyya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka kebanta da shi ba su kebanta ba da wani gama gari wanda ba shi ba haka surar tana karantar da mu alaƙar musulmai da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gidan manzo Allah ba irin gidan kowa bane ba duk wanda ya ga dama ya shiga a lokacin da yake so a'a ubangiji ya sanya shamaki in kai kana jin kunya ba za ka iya hadi musu ba mu za mu hadi musu kan wanda ya ƙara shiga gidanka in ba da izini ba sai ya nemi izininka in ka ga dama ka ba shi damar shiga sannan ya shiga haka a cikin surar zamu gani tana karantar da mu muhimmancin yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati da ni akan haka inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima haka sura tana bayyana mana bayani akan wa'inda suke cutar da Allah da manzon shi ahirinsu wallahi tallahi wa zasu wanye lahiya ba a cikin surar daga cikin abubuwan da take karantar da mu cutar da Allah da manzon shi kai hasali ma da cutan mummunai wallahi tallahi mutun zai hadu da wata fitina wadda fitina ko kuma wata azaba mai radadi da gun ubangijin shi haka idan muka leka zamu gani surar tana ma munafukai kasheji kuma da wanda zakatansa da kai wata datti a cikin zakatansu walladina fi qulubihim maradun kuma a ƙarshe surar tana karantar da mu bayani ko tambayar mutane akan tashin kiyama kuma da amsar da ta cancanta a ba su dalilin tashin kiyama a takaice dai sura ce wadda tana da muhimmanci sosai wanda da ربما ya kasance muhara fassarata daga harkonta har karshenta Allahu a'ala amma dai yau dai zamu tsaya akan wannan ayat guda ilaka mu ga abinda ubangiji yake umurtan mu game da wannan diddan mu fa'idantu da abinda zamu iya fa'idantuwa da shi kalkashin wannan sura ubangiji yake cewa wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ubangiji yake cewa baya kasancewa ga mummuni namiji ko kuma mummuna mace idan ubangiji ya riga ya zartar da wani al'amari ya hukunta wani al'amari yace idan ubangiji ya riga ya hukunta wani al'amari ko kuma manzon shi suka ko kuma manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wannan mummunan mace ko namiji ya kasance yana da wani zabi akan al'amarin manzon Allah ko al'amarin Allah ko al'amarin manzon shi sallallahu alaihi wa sallama nan idan muka dauka ma kana li mu'min wala mu'minati baya kasancewa ga mummuni namiji ko kuma mummuna mace nan sai aka kore dukkan kauniya kenan abu ne wanda nafiyul lil imkani abu ne wanda bai yiwuwa amma dai imkani in imkanu shar'i walaysa al imkanu al qadari da kai abu wanda yake na kaddara wanda ubangiji in ya riga ya kaddara wa bawa wajibi ne la mahallata bawa sai ya aiwatar da haka amma dai abin da yake na shari'a kalkashin shari'a bai dacewa mutun da imani a cikin zuciyar shi ya ketara abin da ubangijin shi da manzon shi suka yi umarni akan shi abu ne wanda bai yiwuwa shi san ya ubangiji ya kawo makana li mu'minin baya kasancewa ba zai yiwu ba har abada ga mummuni namiji ko kuma mummuna mace iza qadallahu rasuluhu amran idan Allah da manzon shi suka zartar da wani hukunci na shari'a ya kasance wannan mummunin ko kuma wannan mummuna suna da wani zabi a cikin al'amarin su Allah da manzon shi Allah nan kuma kowa ya sani shine ri wanda ake nufata shi da abun dadada wanda ake bautata mai ake nufata shi da bukatu shi kuma manzon shi shine manzon da ya aiko mana wanda muka yi imani da shi muka gaskanta abin da ya zo mana da shi yace an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya kasance suna da wani zabi a cikin al'amarin su nan min amrihim al'amari kowanne irin al'amari kowanne irin sha'ani ya kasance a'a wani yana ganin a'a shi yana da zabi akan wannan akan al'amarin Allah ko akan umarnin Allah da manzon shi shine dan Muhammad Salih ibn Uthaymeen yake cewa ma kana lahum an yahtaru khilafa amrillahi wa rasulihi bai dacewa ga mummuni namiji ko mace su zabi wani abu wanda ya saba wa umarnin Allah da manzon shi yace to abinda zamu iya fahimta shine la yumkinu li mu'minin wala mu'min wala mu'minatin shar'an bai dacewa ga mummuni namiji ko kuma mummuna mace a bangaren shari'a idan Allah ya zartar da wani umarni ko kuma manzon shi ya zartar da wani umarni an yukhalifu amra Allah wa rasulihi su saba wa al'amarin Allah ko umarnin Allah da manzon shi wa an yahtaru khilafa amri Allah wa rasulihi su zabi sabanin abinda Allah da manzo suka yi umarni yace li anna ma fi qulubihim min al-iman sabida abin da yake zukatan su na daga imani yamna'uhum min al-mukhalafa yana hana su da su saba wa ubangiji imanin da kake da a cikin zuciyarka baya yiwa ya barka ka saba wa ubangiji abadan sai dai kurma abin da ubangiji ya riga ya kaddara maka yace dalili ka koma hadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi hadisin Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min duk lokacin da mazinaci ya tahi ya abuka a zina yake aiwatar da wannan zina to a halin da yake aiwatar da wannan zina babu imani a tare da shi ka gani bai dacewa ga mummuni namiji da mace su saba wa Allah kalkashin umarnin da ya musu abin da ya umarce su su ce a za su keta su yi abin da suka ga dama abin da ya hane su su ce su zo da shi yake cewa bai dacewa saboda da akwai imani a cikin zuciyar shi da bai aikata wannan zinan ba duk lokacin da imani ya shiga cikin zuciya ka zo zaka aikata zaka leka zaka ce a da akwai wata rana wanda zan tsaya a gaban ubangiji ya mini hisabi shi kuma ubangiji ya maka lamani waliman khafa maqama rabbihi jannata duk wanda yaji tsoron tsayuwa a gaban ubangijin shi to an mai lamanin aljanna guda biyu wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa kaga wanda ya tsaya dalilin tsayuwa ta gobe a gaban ubangiji yake aiwatar da abinda ran shi take so ya hana zuciyar shi abinda rai take so yace fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ita ce makomar shi haka wannan ba karamin gata bane ba game da wanda ya tsaya shi san yanin ya kawo maka kaidi yake cewa lokacin da zai aiwatar da wannan zinar to tabbas ka tabbata babu imani a tare da shi inda da imani to da bai aikata ba shi san yayi kawo mana wannan dalilin hadisi Abu Huraira wanda muttafaqun alayhi yake cewa mai zina lokacin da yake zina baya yin ta a zuciyar shi da kai imani Allah sai ya zare imanin sai ya aiwatar haka kuma ubangiji ya kaddara mai kamar yanda muka karanta a baya hadisin da yake bayyana mana kowace rai an rubuta mata gulgudan abin da za ta aiwatar na daga zina ido yayi hannaye tayi baki yayi kawa tayi kuma yace daga karshe gaban mutum shi yake gaskatawa ko ya karyata wannan su duka abin gu ne suke yi sannan kuma gaba ne gaskata an yin ko ba a yi ba ko a yin ko kuma kada a yin gaba ne yake tabbatarwa haka idan ka koma kalkashin hadisin yake cewa wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'minun yace haka mutum baya yuwa yayi sata lokacin da yake sata yana halin mai imani saboda yana jin yana ya sani in yayi satan nan zai mayar da wannan haƙin ranar da ubangiji zai tike shi a gaban kowa da kowa a dauki haƙin abada kuma ga hukuncin sata yasan yaren yake bayyanawa فالإيمان إذا وقع القلب إن إيماني يرجع يراث الزتية لا يمكن أن يكون صاحبه مخالفا لأمر الله ورسوله بيوا من إيمان أن يسابع أمر من الله كوكم يسابع أمر من منزع الله صلى الله عليه وسلم kalla shin wannan ayat da kai ibn kathir yana bayyanawa yake cewa hadhihi al-aya 'ammatun fi jami'il umuri yace wannan aya ta shiga dukkan cikin wani abu ko dukkan wani umurni wanda Allah da manzon shi suka yi mana wadhalika annahu idha hakama Allah wa rasuluhu bi shay'in falaysa li ahadin mukhalafatuhu wala ikhtiyari wala ikhtiyari li ahadin hauna wala ikhtiyari li ahadin hauna wala ara wala qawl ولا أرى ولا رأي ولا قول ولا رأي ولا قول كتيوا ولا آية tana shiga cikin dukkan wani abu wanda ubangijinmu ko kuma manzonmu yayi umarni akan shi yace bai dacewa idan umarni ya zar idan Allah da manzon shi suka zartar da wani hukunci wani daga cikin mutane yace a'a ni ga abin da raina take so ga abin da zani ko kuma ya kasance yana da wani zabi ko yana da wani ra'ayi ko kuma yana da fada a kalkashin haka bai dacewa a hirin mutum idan yayi haka shi san ya da kai ayar da take cikin suratul nisa wanda ubangiji ya kawo mana yake bayyana fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la tajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima yace wallahi na rantsa da ubangijinka ba za su taba imani ba har sai sun yarda da hukuncin da kai na daga abin da ya shiga tsankanin su na daga suma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama umarnin da kai ko hukuncin da kai tsankanin waɗannan mutanen wanda jayayya suka yi tsankanin su kusuma ta shiga tsankanin su yace wallahi ba za su taba imani ba sai sun yarda da abin da hukuncin da kai yi musu yace sun malayajidu fi amzai mai harajan mimma qareta kuma ba za su ji wani kumci ba akan umarnin da kai musu akan hukuncin da kai akan su wa yusallimu taslima kuma su mai kawiya akan wannan hukuncin da kai wannan shine imanin kenan wannan shi yake karantar da kai duk lokacin da wani zai ji kai koda umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kace ka yarda amma dai a cikin ranka zaka ji kamar ba a maka daidai ba wallahi babu imani a tare da kai sannan kuma ka mai kawiya kalkashin umarnin da aka yi maka shi san yayi bayyana mana wallahi tallahi ba za su yi imani ba ko imani ba zai tabbata a cikin zukatan su ba har sai sun yarda da irin hukuncin da kai musu sakamakon sabanin da suka samu tsankanin su sannan kuma a cikin zukatan su ba za su ji wani ba damuwa ba kalkashin hukuncin da kai musu dukkan su duk kowa da kowa ya yarda kalkashin hukuncin da kai kuma su mai kawiya akan hukuncin da kai wannan shi zai gadarwa mutum imani shi sanya ubangiji yake bayyana mana karkashin ayar wa man ya'si Allah wa rasulahu didda sababin wannan ayar mu karasa ayar sai mu kawo sababin nuzul inta suke cewa wa man ya'si Allah wa rasulahu kaga duk wanda ya saba wa Allah da manzon shi nan min sharadiyya ce in dai ka saba to yace faqad dalla dalalan mubina tabbas yayi bata bata wanda yake mabayyani in dai mutun ya saba to tabbas ya bace bata kuma wanda yake mabayyani ci sanya yake bayyana mana kalkashin wannan riwaya ta Imam al-Bukhari da Muslim wanda ya Abi Huraira ya fitar da ita yake cewa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum idan na umurce ku da wani umarni ku zo da shi daidai gwalgwado amma dai idza nahaitukum wa idza nahaitukum an shay'in fashtanibuhu duk abin da nace ku nisantu da shi yace to ku nisance shi 100% babu wani tawili ka ringa cewa a yayi kyau ba yayi kyau ba an shiga an gyara an yi kaza an yi kaza an yi kaza a hakan aka aiwatar da bid'a a hakan kuma aka halaka shi san ya yake bayyana mana bai dacewa mutun ya saba wa umarnin Allah da manzon shi yace qad yakunu khalifan lillahi wa rasulihi لأن الأمر هنا من الله ومن رسوله وأحيانا يرد الأمر في القرآن يرد الأمر في القرآن دون السنة umarnin Allah da manzon shi sawa'un a cikin alqur'ani yazo ko kuma a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo bai dacewa mutun ya saba wa umarnin Allah shine dalilin sabon kuma tabbas mutun zai samu kanshi a cikin wata rayuwa wanda bata dace ba faqad dalla dalalan ba'ida tabbas mutun ya riga yi ya shiga cikin wata bata wanda take batace wanda take mabayyana mabayyaniya shi sanya a cikin kalkashin wannan a cikin karshen sura aya ta 63 ko karshen sura aya ta 63 ubangiji yake bayyana mana fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun aliyaba ahirin wa'inda suke saba wa umarnin Allah da manzon shi idan Allah ya riga ya hukunta wani al'amari ko kuma manzon shi ya riga ya hukunta wani al'amari suka saba wa ubangiji yace an tusibahum fitnatun yace wata fitina ta zo ta same su an yusibahum adhabun alim ko kuma wata azaba mai radadi ta zo ta same su kaga ahirin mu bayan Allah akan saba wa umarnin Allah da manzon shi kaga abu biyu ne aka hada maka an tusibahum fitnatun ko wata fitina ta zo ta same su ka gani ka samu dukiyar ka samu kaza ka samu kaza amma dai ba nutsuwa ba albarka a ciki ka ganka kana rayuwa amma dai babu wata nutsuwa ba wani jin dadi a cikin ta sakamakon sabawa Allah da manzon shi aw yusibahum adhabun alim ko kuma wata azaba wanda take mai radadi ta sami wa'innan bayin Allah wannan sura ko kuma wannan aya da kai hada ta malamai wanda sun kawo akan sababin sabkanta wasu suke cewa ta sabkani dalilin Zainab ko dalilin Abdullah ibn Jahsh da al'uwarsa Zainab Zainab bintu Jahsh Zainab bintu Jahsh kamar yadda muka bayyana mata ce ta Zaid bin Haritha da ya sake ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya auren mai da ita yake cewa abin da ya wakana shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuhaci aurewa Zaid Zainab sai ya tura yace yana neman auren Zainab lokacin da ya tura sai aka yi zaton manzon Allah shine yake son Zainab ko manzon Allah ya yi kowa kamala wurin dangantaka ita mahzumiyya ce ɗan babban gida ce amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kanshi yake neman ma ba yana neman ma ƴantaccen bawan shi aurenta lokacin nan da aka zo aka kai aka kawo aka ce a ya za a yi Zainab ta auri bawan ma da kai alama da kai bauta a tsarin shi ba dan dangi ba ƴantaccen bawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne malamai suke cewa dalilin haka ubangiji sai ya sabkar da wannan ayar diddin ya tabbatar ko kuma ya sabkar da wannan ayar akan Zainab shine وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم دقي رواية ود إمام أحمد ياهو تبع إتاءتك مسند إنشي riwaya ce haka Imam Muslim ya hutar da ita a cikin ingantaccen littafin shi Sahihu Muslim riwaya ta Barzatul Aslami yarda Allah shi tabbata a gare shi ya kawo yake cewa da kai ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiran shi da Julabib yace Julabib ya kasance yana shiga gidajen mutane yana kai kawo a gidan miji a gidajen matekun aure, kuma idan ya shiga gidajen nan yana wasanni da matansu, irin wannan wasa na magana zulaya. A lokacin nan yake cewa Abu Barzatul Aslami sai ya faɗi wa matashi, yake cewa la yadkhulanna alaykum zulabib, daga yau kada zulabib ya sake shigowa wurin ku. Zulabib balagagge ne, amma dai kuma gashi nan mutum ne wanda bai buƙatar mace a rayuwar shi, gashere ne, dununu ne, mara kyau, baki, duka wannan yana ɗaya daga cikin sufofin da aka wannan imme, tunda da koyo ta riwaya wadda ta zo lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tare da Zulabib, yake tambaya, yake cewa Zulabib, shin ba zan aurar da kai ba? Yake cewa manzo Allah, wata mace za ta aure ni, ni kuma na riga na yi tsawa a cikin maza ba wanda ya kwante kamar ni, ai ba wata mace wanda za ta kalle ni wani abu ya burge ta a jikin ajiki da ban kana ta aure ni. Shine lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka mai tayin wata diya akan ya aure ta, yace to Zulabib kana so? Yace ina so. Aka tayi, aka tambaya, aka bashi ita, aka aurar da ita. Amma dai riwaya ta Muslim ita ce riwaya wadda ta yi ingantuwa, shine Abu Barzatul Aslam yake cewa matashi, kada Zulabib ya sake shigowa cikin ku, kada ya sake shigowa gun ku. Yace idan ya sake shigowa fa la fa'ala af'alanna wa la af'alanna, sai na mai kaza, sai na mai kaza, sai na mai kaza. A lokacin nan miye wa kana fara wa kana til ansaru idza kana li ahlihim ayyun lam yuzawijuha hatta ya'lam hal lin nabiy sallallahu alayhi wa sallama fiha hajatun amla. Abu Barza yake cewa mutanen garin Madina idan suka kasance suna da ɗan mata a gidajensu, suka tashi aurar da su, sai sun tayi sun faɗi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan muna da diya, in manzon Allah yana da kwadayi akan ta a auren mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine al'adar mutanen garin Madina, abinda suka sance suna aiwatarwa. A lokacin nan da aka zo, sai wani mutum ya zo yake cewa wani mutum daga cikin iyaye na garin Madina ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka auren mun manan diyarka. Sai ce madalla, ai wannan madalla da wannan karanci a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana san diyan Muhammad zai aura. Yawa kana a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni lastu uriduha li nafsi, yace ba ni nake san ma kaina ba, ina san mu Zulabib ne a bani in bashi in auren mai da ita. A lokacin ne ya ce to manzo Allah, wannan ba magana ce ta a zo a gani, bari in ta yi in shawarci ma'ahiyarta. A lokacin ne ya koma gida ya ce manzon Allah yana neman auren diyarki, ta ce alhamdulillahi, ai wannan abin zai faɗanta mana rai, a ce muwa mun danganta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai ya ce ba manzon Allah ba ne yake so ya aura ba, yana so ne a bashi ya ba wa Zulabib. Wawi Zulabib, mi aka yi Zulabib? Zulabib yin kuma kowa ya san shi, ya zai ayi mu ba Zulabib diyanmu. Ta ce ka koma ka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu auren ba Zulabib ba da diyanmu ba. A lokacin nan mi yawa kana shine diyar tana cikin daki, sai ta ji abinda ma'aiyyarta take faɗi. Diyar ta huto take cewa ataruduna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama amrahu, shin za ku mayar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama umarnin da yayi muku yace a bashi ku ce abu kwa bada ba? Shine suka kawo idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim, bai da cewa game da mummuni namiji ko mace, idan dai manzon Allah ko manzon shi suka zartar da wani al'amari, ya kasance suna da wani zabi akan al'amarin Allah ko al'amarin manzon shi. Kai tsaye wannan matar tace idfa'uni, ku aika ni zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Tace na sani, fa innahu lam yudayyi'ani, tace wallahi na sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai tozartar da ni ba, kurba akai ni, ba umurni bane na manzo Allah, in ya Zulabib in yake mu umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muke bi. Shine a lokacin nan babanta ya tafi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai yake cewa manzo Allah, diyan da a hannunka kake kai yanda ka ga dama da ita. Ka umarni da imani na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. A lokacin nan aka aurar wa Zulabib wannan mata, da kwai riwayar da ta nuna a daren da Zulabib ya shiga aka kai mai wannan matar, yana kwance da ita sai aka ke a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kira a hutu wata sariya kai tsaye Zulabiyu ya dauki takobin shi da bagagun shi ya hute kama hanya yana halin mai jaraba a lokacin nan ya tahi bai dawo ba shine a riwaya ta Imam Muslim yace falamma afa Allahu alaihi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hute daga cikin yaƙiƙan shi Allah ya gadar mai da ganima ta bulis wanda ba a gwabza yaƙi ba suka tattaro ganima yace a lokacin nan manzo Allah sai yake ce wa sahabban shi wanda suka wuta yaƙin tare da shi a hal taftaduna min ahadin shin da kai wani wanda kuka rasa a cikin waɗanda muka huto tare da su sai suka ce a mun rasa wani da wani da wani dukkan sun mutu gagawa wakin su nan muna tare da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kulika hal taftaduna min ahadin kudili qadi shin da kai wani wanda aka riga ya mutu wanda muka huto tare da shi Zulabiyu innan ba wani ya san shi ba mutun ne wanda in ya shigo cikin mu ma ba a san shi ba in ma bai zo ba in ya zo da zawar shi da rashin zawar shi duk uwarsa daya saboda babu wani wannan da gare shi wani tasiri da gare shi a cikin tawaga ta sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai wai ba kasancewarka ba wane zoka ko kuma kai ne makusancin wane ba ko makusancin jagoran ku ba shine kusancinka da ubangiji ba a kusancinka da ubangiji shine abin da ka kundume na zuciya a cikin zuciyarka na daga imani wannan shine yake gadar man kusanci da ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa suka ce yace musu kulika da kai wani dai wanda muka rasa suka ce a suka koma aka bubbincika aka bubbincika aka dawo suka ce manzo Allah ba mu rasa kowa ba wa'annan dai su ne kai wanda muka huto aka kashe su kadai ne muka rasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lakinni afqidu julabiban yace ni na rasa julabi in ku ku san an huto da shi ba ni na san an huto da shi a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fatlibuhu fil qatla ku tai ku bincika cikin wa'inda aka kashe za ku same shi yake cewa a lokacin da aka fantsa ba ana neman Junabiyu yace he suka same shi a gindin wa'ansu mutane kahurai guda bakwai wanda dukkan su ya kai su ya kashe su sannan aka kashe shi bayan ya kashe bakwai shine da aka zo aka wadiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa qatala sab'atun wa qataluhu ya kashe mutum bakwai kuma sannan suka kashe shi kai a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata magana yace hadha minni wa ana minhu kun ga wannan bawo Allah Junabiyu ni daga gare shi nake kuma shi ma daga gare ni nake kaga wata daraja ta kai manzo Allah yace kai daga gare shi kake kuma shi ma daga gare ka yake a lokacin nan ne a wannan magana har su uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maimaita ta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka dauko shi ya rike shi ya dura shi akan cinyoyin shi akan saƙayin shi akan wannan hannayen shi har sai da aka yi ginin rami sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hannayen shi ya sanya Julabiyu cikin ramin shi aka binne shi abinda ya wakana ga wannan mata wadda ta amuntu ta yarda akan umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta auri Zulabiyu shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta amince babanta yazo yace diyanmu ta amince za ta auri Zulabiyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allahumma subba alaiha alkhaira sabban ya ubangiji ka kwarara mata alkhairi kwararawa ba wai a bata ba a kwarara mata kurma azururu ya zubo na alkhairi akan wannan mata yace wala taj'al aishaha kaddan kadda ka sanya rayuwarta kasance yau da kai gobe babu mi yawa kana wannan mata kaga Julabiyu an me gara an kai me wannan mata Allah me cikawa a lokacin nan shi Abu Barza yake cewa wallahi sai da aka wayi gari a kafgarin Madina ba wata mata wanda aka mata sadaki kamar wannan mata aka ba ta dukiya ta azo a gari kamar wannan mata yau sai gashi nan kowa yana rububi yazo ya auri wannan mata albarkacin umarni da tai duk umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba a samu wata mata a garin Madina ba wanda aka bada sadakinta sama da wannan mata ba kuma rayuwarta alkhairi kullun yake so mata haka kuma ba taba samun boye rayuwa yau a ce da kai gobe babu hasali ma mace ce wanda kai tsaye a dare guda ta zamanto mai kuɗi albarkacin sadakin da aka bata wannan aya idan muka leka zan mu gani tana karantar da mu wa'ansu abubuwa za a gurguje saboda mu kammala na farko shine ya zamanto wajibi game da mummuni sawa'un namiji ko mace shine tsayuwa tsayin daka kan zartar da umarnin Allah da manzon shi kuma wannan umarni ayi rigaya wurin tabbatar da shi wurin zartar da shi kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul nur innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihuna wa man yut'i Allaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun ubangiji yake cewa lalle wada ta mummune ta kasance shine idan Allah da manzansa suka kiraye su akan su zartar da wani liyahkuma bainahum dan su zartar da wani hukunci tsankanin su abinda zasu ce ko hadarsu shine sami'na wa ata'na mun ji kuma mun yi biyayya kamar yadda muka bayyana a baya wai mutun ya sanya shakka akan umurnin da Allah ya yi ko abinda manzon Allah ya hukunta to wallahi tallahi imani ya riga ya gushe a cikin zuciyar shi ba shi da imani shi sanya wajibi ne duk umurni na Allah da manzon shi sai ka ce sami'na wa ata'na shi sanya a cikin suratul ali imran ubangiji ya zargi yahudawa su idan an umurce su ko bakara ne yake cewa sai su ce a'a mu ha mun ki mun ji babban ma'aiwatarwa ba mu ji ba kuma ba mu yi biyayya ba to kai kuma kasance cikin waɗanda za su ce a mun ji kuma mun yi biyayya yake cewa to ku sani duk wanda ya yi wa Allah da manzon shi biyayya ya ji tsoron ubangiji ya samu takawa a cikin imanin shi yace fa ulaika humul faizun wa'annan su ne wanda suka samu rabo a rayuwarsu haka idan muka leka wannan ayar za ta iya ko za mu iya fahimta lalle sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun buga mana misallai kayatattun misallai wurin bin ko karba kira abinda Allah da manzon shi suka yi hukunci akan shi kaga kamar misali wannan magana wanda muka kawo ta Zainab bintu Ja'sh kasancewa an mata umarnin ta aure wanda ba tsarinta ba a aure ba intaccen bawa ita kuma diyar dangi diya ta karamci amma dai dalilin umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta aminta ta yarda ta aure shi sai dai kaito auren da ta yi ko ina ba a kullun Zaid yana kawo kuka gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aure ya gaza yiwa manzo Allah ta mun kaza tana ganin kaza Zaid kai hakuri ka tahi har zuwa lokacin da Zaid bai shawarci manzo Allah ba ya saki wannan mata kisan ya ake cewa an ka gani ana neman shawara to ba abu ba lokacin da kura ko tura ta kai bango Zaid bai zo gun manzo Allah ba cewa ya manzo Allah na sake ta a lokacin nan shi kuma manzo Allah dalilin haka da kai maganganu na ɗan shi'a wanda suke dangana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasance wai wa'iyanzu billah wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sha'awar Zainab bintu Ja'sh wa'iyanzu billah shi ko manzon Allah duk da kasancewa an bashi labarin abu ne wanda da kai kumci a cikin zuciyar shi kasancewa wannan da hani wanda ya dauke shi a matsayin dashi ya auren mai da ita yanzu kuma a ce ya saki kuma ni na aura a lokacin nan shi ya sanya a cikin sura ubangiji yake cewa wa tuhfi fi nafsika ma Allahu mubtihi yace kana buye abu a cikin ranka an riga an baka labari Zainab in ya sake ta auren maka idan zamu kana ta kokoyewa ba ka so ga hudi wa Zaid ba ka so mutane su sani yace mallahu mubdi abinda kuma Allah zai bayyana shi qur'ani za a sako kai kuma kai ba za ka boye ba abinda aka saba gar maka ba wa takhsha an-nas wallahu aqwa an takhsha kana jin tsoron mutane su ta tacce ku ce akan ka shi kuma ubangijin nan shine wanda yake cancanta aka ji tsoron shi kaga wannan shi ke tabbatar maka umarni na sahabban manzo Allah kurum daga an musu zartarwa suke yi shi ma karan kanshi manzo Allah idan an mai umarni ba wani tantama aiwatarwa yake yi kai tsaye alal fawra akwai riwaya ta Anas bin Malik wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi yake cewa duk da riwaya ce wadda tana da tsawo kuma lokacin namu yana da kada idan muka koma cikin suratul ali imran ubangiji yake faɗi mana allazina stajabu lillahi wa lirrasuli min ba'di ma asabahum al-qahru lilladhina ahsanu minhum wa taqaw ajrun 'azima a tafsirin wannan ayat imamu bukhari ya kawo hadisi ingantacce daga aisha radhiyallahu anha ta tabbata a gareta take cewa allazina stajabu lillahi wa lirrasuli yake cewa annaha qalat li urwa ibni ukhti aisha take cewa urwa bin zubair ya kai dan in uwata yace kana abawaka minhum zubair wa abubakar kaga iyayenka da zubair da abubakar lamma asaba rasulullahi sallallahu alaihi alaihi wa sallama ma asaba yawm Uhud, lokacin da abin da ya samu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na irin abin da ba dadi na hosa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kai ga husami wannan inshi me yake da suna hakoran shi, yace wannan abin na rashin dadi da ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar Uhud, yace tace wan sarafa anhu al-mushrikun, mushrikai suka juya ba khafa an yarji'u, sai suka ji tsoro da suka ji tsoro da su dawo, sun tahi aka ji tsoron su dawo. A lokacin nan manzo Allah sai yake cewa man yadhhabu fi ithrihim fantara wa minhum 70 rajula, yake cewa waye zai bi bayan wannan kahuwar kada su sake dawo mana. A lokacin nan sai aka samu mutum 70, yace qala Aisha take cewa qala kana fihim Abubakar wa Zubair, shi wannan Urwa yake cewa a cikin su da kai Abubakar da kai Zubair bin al-Awwam, kaga wannan umarni ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kai tsaye sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka amsa wannan kira. Shine abu na hudu, abu ko amma abu na uku shine lalle sabawa Allah da manzon shi sababi ne na bata, bata ma wanda yake mabayyani a rayuwa ta duniya haka a rayuwa ta gobe kiyama, dalilin wadashi wa man ya'sallaha wa rasulahu faqad dalla dalala ba'ida, duk wanda ya sabawa Allah da manzon shi to tabbas yayi bata, bata wanda yake mabayyani a duniya shi da gobe kiyama shi, saboda dadin wannan rayuwa shine mutun ya dosu da karantarwa ta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da biyayya kalkashin umurnin da Allah da manzon ka suka yi maka, in dai kana so ka more wannan rayuwa ani duk abin da baba zai yi, in dai babu Allah a tare da shi shirman banza ne, babu wajen zuwa, babu wannan kaleka ka gani waɗanda suka samu ci gaba a rayuwa sun yi ka komai, sun yi ka dukkan wa'ansu kaya na jin dadi Allah ya hore musu, amma dai da ɗaya rana ba za ka same su ba da nutsuwa ta zuciya ba, rayuwar nan ta duniya ka yi su jin dadin ta duk da abin da Ubangiji ya mallaka musu, ba don komai ba saboda imaninka da bibiya sau da kafa abinda Allah da manzonka suka yi maka umarni. Haka idan muka leka alƙashin wannan ayar zan mu gani lalle mummuni namiji ko mummuni mace idan al'amarin Allah ya zo ko umarni na Allah da manzon shi suka zo, to ba wani wanda yake da wani zabi akan ya aiwatar ko ya bari abinda Allah ya karantar ko abinda Allah ya umarni, abinda manzon shi ya yi umarni ko ya karantar da mu, wajibinmu ne mu rike shi mu aiwatar da shi, saboda shi annaban nan aula bil mu'minina min anfusihim, yahi kowa da kowa, yahi kaina, yahi ma'aiwana, yahi kowa da kowa, so wajibi ne mu yi wa manzon wannan biyayya. Haka idan muka leka wannan aya zan mu gani tana karantar da mu lalle tsarantuwa ita ce ake kira da alkafa'a, wani tsaron wani ne a cikin addini ba a itibaran haka, kaga misallan nan guda biyu na Zainab bintu Jahsh da Zaid bin Haritha na Julabib da wannan mata wadda ta yarda da umarnin Allah da manzon shi, kaga idan ka leka zaka gani tsara a rayuwa ba tsarin juna bane ba, ɗan dangi ne aka ba waɗanda ba ɗan dangi ba, a cikin addini babu haka, addini kullun shine imaninka yaya kake, shi sanya aka ce maka kai a matsayinka na miji lokacin da ka tashi neman arme manzo Allah ya ce maka aka arme mai kyau ɗan dangi mai kaza mai dukiya, amma dai manzo Allah da ya tashi baka shawara sai ya ce maka alayka bi zati ad-din taribat yadaka, ka nemi wanda tahi addini, ka nemi mai addini tahi komai dadin zamantakewa. Haka shi ma namiji, wannan namiji lokacin da za a bashi aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu, duk wanda ya zo muku ba alaikawa me ya aike shi dan gidan su wani ne yaya yake, in dai kuka yarda da addinin shi da halayyar shi to ku aura, in kuma ba ku yi ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, za a samu zai kasance ya aiwar muku da fitina mai girma kuma da banna mai yawa a cikin rayuwar ku. Da haka zancen dangantaka ko zancen tsararruka wannan a cikin addini babu shi, duk da kasancewar malaman fiqh suna bayani akan lalle kafa'a ita ma tana bada gudunmuwa wurin wannan, kenan sai dai addini ya riga ya nisantar da ita, kace a idan mutum ya ringa leka maslaha to ya in ka aura shin za a iya samun zaman lafiya, saboda kai ga kanan ga samun kayan da yake ita kuma ga samun ko ga irin rayuwar da ta saba, ai za ka dauko kanka abinda zai sha maka kai a nan gaba ka rasa yadda za ka yi kuma karshe ai mutuwar batir, ba uwa ba wannan ba riba. kina wannan su ne kenan abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da su kalkashin wannan sura. Insha Allah nake ganin sati mai zawa sai mu shiga gadangadan cikin suratul ahzab din mu gani me zamu iya fa'idantuwa da shi kalkashin dukkan sura umman. Insha Allah kenan sai mu shirya mu fara tafsirin suratul ahzab. Kasancewar daga cikin mawdu'ati inta da kai abubuwan wanda suke shafar rayuwar mu ta yau da gobe wanda a kullum muna kai kawo akan su, to yana da kyau mu fadakarkar da kawunan mu zakulo abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da su dan rayuwar mu ta yau da ta gobe kiyaya ba. Abinda mun karanta dai Allah babu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah gafarta mu iyayen mu da kakannin mu da malumman mu, Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makoman mu. Bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana, yan uwa da abunna arziki da suke bar addu'a na nesa da na kusa muna fatan kowa Allah ya biya bukata ya sanya albarka a ciki. Muna tawassali ga wannan zama da muka yi da abinda rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata da abinda yake sharri ne game da rayuwa game da addini game da zuri'a, muna fatan ubangiji ya nisantar da mu da shi ya baddala mana da mafi alkhairi. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.